da Jumu'a yau 6 ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu ci gaba insha Allah fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma, gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Ashari ila ma'ani Al-Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Yau shi ne darasi na farko da za mu yi a cikin wannan shekara a wannan majalisi. Muna roƙon Allah ta'ala yadda ya nuna mana farkon shekara da alkhairi, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ƙarshen ta zama mafi alkhairi. Allah ya sadar da mu da alkhairan da ke cikin wannan shekara. Abinda yake kuma na sharri, muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari da shi. Insha Allah za mu ci gaba cikin suratul Ma'ida aya ta 103 za mu tashi. Malam sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'ala Allahu min bahira.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
Bala ya ce walamma muni as-si'alu an ashiya'a hina nuzulil Qur'an kai la yubda lahum hukmuha wa yulzamu biha. Ayat da ta gabata ko ayoyin da suka gabata, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muminai gabanin wasu ababe, wato ya hana su yin tambaya, yawan yin tambayoyi a kayan ababe a lokacin da Al-Qur'ani yake sauka, don gudun kada a bayyana musu hukuncin da suka yi kwakwa a kai, kuma a lazimtar musu hukuncin. Istatara da fi man'i wadi'i ahkami ma yahkumu biha Allah. Sai aka bijiro da kuma hani kada mutane su dinga aza hukunce-hukunce, ma'ana kada su rika kaga hukunce-hukunce cikin abin da Allah ta'ala ya hukunta su yi cushe. Faqala, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Allah madaukaki bai sanya bahira ba, ai Allah bai shar'anta bahira ba, kamar yadda larabawan jahiliya suka ambata. Hakanan bai shar'anta sa'iba ba, bai shar'anta wasila ba, hakanan bai shar'anta hami ba, kama kana ahlul jahiliya yaf'alun, kamar yadda a zamanin jahiliya suka ambata suka kaga kuma suka jingina ma Allah subhanahu wataala. Nau'in dabbobi ne raquma wadanda suka sanya haramci akan su in sun cika wata sifa, kuma suka ce wai Allah ne ya sanya wannan hukunci, alhali ba Allah ne ya sanya ba. Bani ya ce rawal Bukhari an Sa'id ibn al-Musayyib qala, Imam al-Bukhari ya rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyib, tabi'i ne, yake ba da fassara na waɗannan wato nau'in dabbobi. Al-bahira hiya allati yumna'u daruha lit-tawagit, bahira ita ce nau'in taguwa wadda aka hana ba za a tatsi tsatsonta ba, ma'ana hantsa shine daru, ba za a tatsi hantsatta ba, nononta kenan. Littawageti ita an ajiye ta ne kawai ga gumaka, kun san suna tatsan nono ai su sha, kamar yadda ake tatsan nonon shanu a nan, suna tatsan nonon raquma su tatsan awakai. To ita bahira nau'in taguwa ce wadda suka haramta ma kansu shan nonanta, wai saboda ita taguwa ce ta gumaka, don haka ba wanda zai tatsi nonon ta sha sai waɗanda suke kulawa da ɗawainiyar gumakan, amma wani daban wanda ba su ba, wai suka ce bai halatta a gare shi ya tatsi nonon ta sha ba, kuma babban laifin ƙari akan laifin, sai suka nasabta shi zuwa ga Allah. Fala yahlubuha ahadun minan nasi, ba wani daga cikin mutane da zai tatse ta in ba waɗanda suke ɗawainiya a gumaka ba. Ita ce bahira. Wasa'iba ita kuma sa'iba, allati kanu yusayyibuna hali alihatihim, ita ce wadda ake sake ta ita ma ga gumaka, sakaka kawai take. Fala yuhmalu alaiha shay'un, ba a ɗora mata wani loto, dabbar da ba a ɗora mata loto wai ita ma ta gumaka ne kawai an sake ta, sai dai ta yawanta dore, kuma ba wanda zai ci namanta, ba wanda zai yanka dama ba sa yankawa, in sun ga daman suna yankawa, kuma in sun ga dama su bar ta ta yi mushe sai su ci. To ko ta wani gefe ne, idan ta yi mushe ba wanda zai yanka ta, kuma idan ta yi mushe ba wanda zai ci namanta sai su waɗannan masu kulawa da ɗawainiyar gumaka. To wannan ita ce sa'iba, allati kanu yusayyibuna hali alihatihim fala yuhmalu alaiha shay'un. Wal wasila ita kuma wasila, annaqatul bikr, taguwa ce budurwar taguwa wadda bata taɓa haihuwa ba, farkon wanda za a fara bi aiwa barbara. To bukiru fi awwali natajil ibli bil unsa, wanda tana kunsa ciki a farkon barbarar da raƙumi ya mata, sai ta cikinta na farko ya mace ne, sai ta haifi taguwa. Thumma tusanni ba'du bil unsa, sannan ta sake rubawa na biyu ma, sai ya zo shi a matsayin mace. To ita ma wannan wakanu yusayyibuna hali tawagitihim, ita ma suna sake ta duk taguwar da haihuwarta na farko sai ta haifi mace, na biyu ma da ya biye sai ta haifi mace. To wannan ita ce suke ce da ita wasila, wadda ta satar da mace da mace. To ita ma babu wanda zai amfana da ita, sai a sake ta kawai sakaka, masu iya shan nonanta ko su ci namanta in ta mutu, masu ɗawainiya ne a gumaka, mallaka ce ita ma ta gumaka. In wasalat ihdahuma bi ukhra laysa bainahuma dhakaru, idan har haihuwar tata na farko na biyu ya biye ma na farko duka mace, a tsakani ba a samu ta haifi namiji ba, ta haifi mace ta sake haifar mace, to ne ita ce wasila wal hami ita hami kuma fahlul ibli kaga waɗancan nau'o'i guda uku duka nau'o'i ne na taguwa mace to shi hami shi kuma namiji ne kalkaldi ne amala ne ato raƙumi fahlul ibli kalkaldi a cikin raƙuma yadrabu dirabal ma'duda wanda ya barbara mai yawa ka san duk a cikin garke akwai wanda zaka ganshi fahal to shi wannan fahalu ko a ce ba'al ana cewa fahal ko a ce ba'al duka kalkaltu can ma da matar annabi Ibrahim tace wa hadha ba'li shaykha ta faɗe shi ne mujasa asalin alba'lu ga katai raƙumi ake faɗa mai yawan barbara masala na kalkaldi kenan tana nufi zauji wallahu ala to kalkaldi shine wanda yake mai yawan yin barbara ka san irin wannan ko a wajen zakka annabi ya hana kada a ɗauke shi a zakka kar a zalunci mai dukiya kalkaldi idanun sa yana ciki yanzu misali ko garke ne ba fulaci ne yana da garken shanu to ya san wanda yake mai yawan barbara to irin wannan ana son sa sannan akwai wanda ake ce masa taiki a cikin shanu kenan kaga akwai kalkaldi akwai taiki taiki kuma shine wanda ake dora masa katon da yake iya daukan kaya in za a yi tafiya za a loda mar kaya mai yawa yana da karfi taiki kenan to duka waɗannan suna da farin jini idan aka ce za a ɗauka wa mutum to zai ji an taɓa masa zuciya haka nan wacce take alhalub mai yawan nono a cikin dabbobi sai kaga akwai guda ɗaya wanda ita Allah ya sanya tana da yawan nono to ita ma ana kallanta mai garke yana santa sannan kuma akwai wacce take mai yawan haihuwa to waɗannan nau'o'i guda hudu duka annabi ya hana shine ya gaya amma Mu'az dan Jabal ya ce ittaki da'awatul mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta kenan idan aka je ɗaukan zakka ma aka ɗau waɗannan to an zalunce shi to anan wato wanda yake hami shine fahalul ibli yadrubu dirabal ma'duda wanda yayi barbara mai yawa fa idza qada dirabahu lokacin da ya gama barbara sa karfin sa ya kare awda'uhu lit-tawajjati shi ma sai ai jinginar sa ga gumaka yanzu babu wanda zai cinye ai ya amfanar da garki an samu amfanin sa to sai a ce yanzu shi na gumaka ne wa'afu min al-hamli alayhi sai su dauke masa dora masa kaya fala yuhmal alayhi shay'un ba za a dauki komai akan sa na kaya ba ko da za a yi kaula ne ko abin da yake ma da haka wasammuhu al-hami sai suka kira shi cewa alhami to waɗannan nau'o'i baki ɗaya sai Allah ya ƙaryata su ya ce Allah bai taɓa sanya waɗannan ba abin da Allah ya sanya a ciki shi ne Allah maɗaukaki ya kashe ni wa menene wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun to Allah ya bayan da ya ambaci ababen da ya halatta da wanda ya haramta domin sai dai ambaci haka cikin suratul nahl ko ya ambaci wanda ya halatta ya ambaci ababen da kuma suka haramta sai kuma ya kashe shi to kada ku kuskura ya zamanto kuna sanya da bakunan ku kawai ku siffanta kaza halal ne kaza haram to kada mutane su yi haka in sun yi haka sun yi shishigi Allah dan shi ne yake halattawa shi ne yake haramtawa don haka ba wanda sai ya ce kaza halal ne ko ya ce kaza haram ne sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ash-shahid kaga ko da ada na san akwai al'adan Hausawa da ake yi ko sai a ce wannan kofar gidan su wane ko a ce ku lawanawa ne ba kwa cin bakin kifi an hana ku morewa ko a ce lawanawa ba sa cin bakin kifi haka ne ko alaji lawanawa ba sa cin bakin kifi haka ne amma in kun ci aiwa abin da yake muku ko ka ji waɗansu an ce ai akuya ne kofar gidansu mai ba sa cin akuya wata tsohuwa ta hana ku duk inda nama akuya yake ku kyamace shi kofar gidanku ne kar ku ci ko dai a faɗi wani abu daban kaga wannan an haramta wa mutane abinda Allah ya halatta shi shigi ne kar ai haka Allah ma ya taimake mu wannan al'adar babu ita yanzu ko in akwai ma dai kaɗan ce ta yi ƙaura sosai to asali wanda ya sanya wa larabawa ma irin waɗannan ababe na haramta hami abin nan bahira sa'iba wasila da sauransu wato wani ne da ake ce da shi wato amr ibn amir al-khuza'i kamar yadda ya zo cikin hadithin bukhari wanda Abu Hurairah ta yarwaito asali larabawa suna kan addinin annabi isma'il addini na annabi ibrahim alayhi salam dinul hanifiyya kada yace Allah da bauta tsayuwa akan abin da Allah subhanahu wataala ya fada kamar yadda Allah ya ambata dama tun ma zamanin annabi nuhu ko gabanin zuwan annabi nuhu kana nasu ummatan wahidatan al'umma ta kasance mutane sun zan al'umma ce guda ɗaya akan tauhidi har sai lokacin da aka fara cushe kaman can da aka cusa gabanin zuwan annabi nuhu ya'uka wa yaguza menen yaguza wa ya'uka wa nasra an ce bayan Allah ne salihai kamar yadda malaman tafsiri suka ambata amma tsawon zamani sai yasa aka yi mutum-mutumin su tunda a lokacin mutum-mutumi bai haramta ba a shari'an mu ne aka haramta mutum-mutumi amma ko da zamanin annabi Sulaiman ai yana masawa ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wajifanin kal qudu abina wajifanin kal jawab wa qudur rasiya i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur to kaga wannan aya ta nuna annabi Sulaiman yana sawa masa mutum-mutumi da makamantan wasu abubuwa shari'a ce a zamanin su to dan haka su ma ake mutum-mutumi salihan bayi ne mutanen kirki aka yi su iyasu din ne ga hancinsu da bakinsu da waɗansu to bayan da almajiran nasu suka rasu waɗansu suka zo su ma suna girmama su ƴaƴa bayan da suka kau aka shiga jikanu sai suka ce kai waɗannan fa ai suna da wani matsayi daban sai aka so mu jingina musu abubuwa kafin da ya ƙarshe sai aka buge da bautarsu aka ci gaba da bauta musu shine Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu shine farkon manzo da Allah ya aiko to haka nan su ma larabawa suna kayin addinin annabi Ibrahim alayhi salam babu garwaye har sai lokacin da shi wannan ana ce da shi Amr watan ibn Amir al-Khuza'i kuma asali yayi tafiya ne dan kabilan Banu Khuza'a ne cikin larabawa ya tafi wato kasar Sham a can ne sai ya gansu suna bautar gumaka da ya ga suna bautar gumaka sai abin ya bashi sha'awa sai ce meye waɗannan sai suka ce gumaka ne suke bautawa suna tawassuli da su zuwa ga Allah wajen roƙon Allah sai ce to ku bani guda ɗaya mana sai suka bashi guda ɗaya ya ce mai sunan sai suka ce Hubal shine to musu da gunkin Hubal daga nan kuma sai aka ci gaba da kaga saura shine farkon wanda ya kawo musu wannan kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwal man sayyaba sawa'iba Amr ibn Amir al-Khuza'i haka annabi ya faɗa farkon wanda ya so mu sanya sa'iba da waɗannan abubuwa kuma ya kawo bautar gunki anan Hijaz shine wannan Amr ibn Amir al-Khuza'i ya tabbata a cikin hadisi har ila wanda Imam al-Bukhari ya kawo daga Ummul Mu'minin Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan abin da ya gani da aka nuna masa cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu amran yajru qusfahu fin nar wa huwa awwalu man sayyaba sawa'id naga amr yana jan hanjinsa a cikin wuta yana tafiya a cikin wuta yana jan hanjinsa yana kekkewayawa da shi annabi sai ya ce ai kun san shine farkon wanda ya so masanya sa'iba waɗannan ababe na gumaka da kuma waɗannan ƙa'idoji na bahira sa'iba wasila da hami da suka biyo baya duka waɗannan ababe shishigi ne a cikin dokar Allah wani baya cewa kaza halal ne in ba Allah ne halatta ba baya cewa kaza haram ne sai idan Allah ta'ala ne ya haramta wannan Allah shi ya saka ya karyata su yace walakinnal ladina kafaru amma dai wadanda suka kafirta yaftaruna ala allahi alkadhiba suke kagan ƙarya ga Allah fi zalika cikin wannan wayansibunahu ilayhi suna jingina shi zuwa ga Allah wa aktharuhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali anna zalika iftira'un basa hankalci cewa wannan kage bane kuma wanda ya kage ga Allah baya rabauta ai can Allah yace innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ko ba sa rabauta dan haka kada ka ce kaza halal ne ka kiyayi cewa kaza haram ne ko halal ba Allah ne ya faɗa ba kar ka yadda ka faɗi magana sai kana yin hakikin Allah ne ya faɗa idan Allah bai ce kaza ba to ba a faɗa wani lokaci ana samun bambanci tsakanin nassi da kuma ma'anan nassi ana samun bambanci tsakanin nassi da ma'anan nassi ga abin da nassi yace wataƙila wani shi kuma da zai ambaci ma'anar sai ma'anar ta zamanto ko dai ta yi daidai da nassin ko kuma ta kuskure ma nassin ko ba haka ba sai faɗin ma'anar ma'anar ta iya yin daidai da nassin ko kuma ta zan ta kuskure ma nassin nassi shine idan ka faɗe shi yankan wuka ne amma in zaka faɗi ma'anarsa to ma'anar za ta iya dacewa da abin da nassin yake nufi za ta iya zamantowa ta kuskure ma ma'anar da nassin yake nufi to shi yasa kullum ake so in zaka faɗi ma'anar nassi koma zuwa ga abin da yake mafuwa koma zuwa ga abin da aya ta fayyace wajen fassara aya ko abin da hadisi ya faɗa wajen fassara ayan alqur'ani ko abin da magabata almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka faɗa dangane da abin da suka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda su suka yi kokarin istinbadin sa cikin mishkatun nubuwa da suka kwankwada na ma'anan nassi she saka wato kai at-tafsir bil ma'thur babu wanda ya kai shi daraja da kubuta amma idan mutum yace zai at-tafsir bil ra'yi ko at-tafsir lugawi ya ijmadi da wannan sababe to zai iya kuskure ma abin da yake na hakika ala ayi halin in mutum ya ijtihadi wajen kokarin ambatan ma'ana ba tare da yin ganganci ba to huwa ma'zur ko da ku yayi kuskure insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mana wato aktharuhum la yaqiluna anna zalika iftira li'annahum qalladu ma fihi aba'uhum domin sun yi takalidi ne na abin da suka gaji iyayensu na aikatawa wa idza qila lahum kuma masu irin wannan idan aka ce musu ta'alu ila ma anzalallah ku tabo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasuli ku tabo zuwa ga manzon Allah ai ila hukumihi zuwa ga abin da annabi ya hukunta min tahlili ma haramtu wajen halatta abin da kuka haramta din nan saboda asalin sa halal ai ko na ba asalin sa halal ne ko sai in shari'a ta zo da haramcin sa asal kulli shay'in al ibaha illa ma ja'a an nasu bi tahrimi komai halal ne dan haka a lokacin da kace kaza haram ne to yanzu kai ake bi bashi shi aka ake bin bashi kai bayan dalili ci kaza haram ne sai ce to menene haramta shi sai ka faɗi nassin qur'ani ko nassi na hadisin annabi ko ne ijma'in malamai wanda shi ma yana da support a qur'anance ko ijma'i shi ma yana da support a qur'anance arashin nassi a qur'ani arashin nassi a hadisi ijma'i yana aiki saboda shi ma suna la'akari ne da waɗansu nusus wajen istinbadi su fidda hukunce-hukunce to don haka idan mutum ya ce kaza haramun ne sai ya ce to me dalilin sa sai faɗi nassi ko ya faɗi ijma'i shikenan kaza halal ne to wanda yake da nassi na haramcin sai ce a'a ba halal bane me yasa kace baka ji qur'ani ya ce kaza ba ko aya ta ce kaza ko hadisi ya ce kaza ko ijma'in malamai ya ce kaza ba shikenan zance ya kare to wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul idan aka ce musu ku tabo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku tabo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zuwa ga abin da annabi ya hukunta qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, abinda muka samu iyayenmu mu ya isar muna. Yaushe zamu bar abin da iyaye da kakanni suka yi, kai kuma wa? Kaga nan su ma gada suka yi. Ba wai a zamanin Annabi ne shi wannan Amr ibn Amir al-Khuzai ya rayu ba, ya rayu shekaru masu yawa gabanin zuwa Annabi. Kaga su Qurayshawa gada suka yi, da suka gada sai suka kankame, ba mu barin abin da iyaye suka zo da shi. Kankama abin da iyaye suka zo da shi ko da ku ba gaskiya ba ne, wannan shi ne yake sabbaba mutane halaka. Wasiyar da waɗancan na farko masu bautar gunkin farko suka yi ma ‘yan uwansu, suka yi ma junansu, suka yi ma ‘ya’yansu kenan. Da Annabi Nuhu alayhi salam ya zo yake musu wa’azi, suka ce, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa’an wa la yaghutha wa ya’uq wa nasra wa qad adallu katira. Kaga wasiya suka yi, ai ma'ana kada ku bar abin da iyayenku nan kuka gada suna yi kuma ku yi riko da shi. Shi yasa Allah ta'ala ce, awalau kana abahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wa nuhu la ya'qiluna shay'an wa la ya'lamuna shay'an wa la ya'qilun. Koda ku iyayen nasu ba su shiru kan hanya ba, kuma ba su samu basira da za su iya tantancewa gaskiya da ƙarya ba, to wannan shine abin da yake cutar da wasu. Ganin girman abin da iyaye suka rike, ko da kuwa abin da iyaye suka rike suka tafi a kayan nan nasa ya saba ma abin da Annabi ya zo da shi. Allah Ubangiji ya shirar da mu. Kaga Abu Lahab, ba Abu Lahab ba, Abu Talib, ai abin da ya halakar da shi kenan. Girmama abin da iyaye suka zo da shi, da kuma Qurana usuli, abokan banza. Zuciyarsa tana tsananin girmama abin da iyaye suka zo da shi, shi ya saka ya kankamo da shi. Shi da ya itirafi cewa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafificin addini. Inni araftu bi anna dina Muhammadin min khairul adyanil bariyya. Ya san cewa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafificin addini, amma ba abin da ya hana shi ya shiga addinin musulunci sai tsoron kada a zarge shi, kada a aibata shi. Dalilin da ya saka kenan lokacin da Annabi yake cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, yana bujiro masa da kalmar shahada yayin da ya zo mutuwa, amma sai ya ce a su waɗanci a targabu an millati Abdul Muttalib. Yanzu addinin Abdul Muttalib iyaye da kakannu za ka sake, in ji su Abu Jahal Qurana usuli. Shi kuma ƙarshe sai ya intima'i zuwa ga wanda ya girmama addinin iyaye, da dama shi ne ya tasiri a zuciyarsa, ya ce shi kan yana kan addinin Abdul Muttalib, kuma haka ya mutu bai kalmar shahada ba. To kaga har a yanzun ba waɗansu suna ƙin bin gaskiya ne, ba wai ba su san gaskiyar ba wallahi, amma tsananin girmama abinda iyaye suka mutu a kai shi ne ke hana su bi. Alhali iyaye ba su aka aiko ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko. Inda iyaye su ake kankamewa a da, Annabi bai zo da addinin musulunci ba, so da addinin musulunci ya saba abinda iyayen suka tafi a kansa. To wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli, in aka ce musu ku tafi zuwa ga abin da Allah ya saukar Qur'ani kenan, wa ila ar-rasuli ku tafi zuwa ga hukuncin da Annabi zai yi, abin da ya tabbata cikin ingantacciyar sunnarsa kenan a yanzu, qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, ai abin da muka samu iyayenmu akan nan mu ya isar mana, min ad-dini wash-shari'a, na addini da kuma tafarki. Qala ta'ala, sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum, ai aw hasbuhum dhalika, yanzu wannan din zai wadatar musu, law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a, ko da iyayen nasu basu san kome na shari'ar Allah hakikatan ba wala yahtadun kuma basu shari'a ila alhaqi zuwa ga gaskiya ba hakan dai zasu kankamo da shi kage istifhami ne amma da inkar tambaya ce amma na kiyamata musu yanzu ashe haka za ku yi koda kaza ne ma'ana kada ku yi haka tunda al'amarin ya zama haka kada ku ce za ku yi kankamo da abinda iyaye suka zo da shi alhali abinda iyaye suka tafi a kayan sa ya saba ma shari'ar Allah kuma at-tawbih amma zarge su akan wannan riko da suka yi don haka shari'a tana tabbata ne ga abinda Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa kai shi yasa annabi ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati na bar muku al'amara guda biyu ba ku taba bacewa matukar kun yi riko da su littafin Allah da tafarkin da hirayu shine hanya mai kakkiya muna roƙon Allah ta'ala ya dawamar da mu a kayan ta ya kashe mu a kanta thumma yaliman ihtada min almu'minin almuttabi'ina ihkamillah sannan sai ya biye wato da waɗanda suka shirya cikin muminai waɗanda suka bi hukuncen hukuncen Allah Allah ya biye da musu magana fala ya khafu ala anfusihim bi qillatihim fi anfusihim kada su tsorace makansu wai saboda karancin da suke da shi wa kathratu man yukhalifuhum kada su damu da yawan waɗanda suka safa musu a ce ai waɗanda ba sa kan gaskiya su ne masu yawa kafirai su ne kaza a akar mu'minai su damu da wannan abinda ake bukata hujja shi musulunci yana dogaro ne da dalili ba ruwan musulunci bil kafara abinda ake kula da shi shine dalili ina dalili yake shine a hukuncin Allah dalili ba yawa ai she saka Allah ta'ala ya tsayar da annabi Nuhu alaihi salam da shi da matarsa da 'yan gidansa da suka yi imani da shi kuma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kadan kwarai sai aka halaka duniya ala arjihil aqwal duk duniyar da aka kashe aka halaka ta da ruwan tufana aka tsayar da waɗanda suke cikin wannan jirgin ruwa kadai kaddara ma jirgin ruwa a shake yake a halaka duniya a jirgin ruwa kadai ne aka yi tsira shi yasa ake kiran annabi Adam annabi Nuhu abul bashar sani kaga nan Allah yana nuna mana kenan ba yawa ne ya dame shi ba abinda Allah subhanahu wataala yake lura yake la'akari da shi abinda yake da kima a wajen Allah suwaye suke tamassuki da shari'ar sa suwaye suke tamassuki da shari'ar da ya aiko to haka aikace ma al'amarin yake ba a damuwa da yawa al-kafara a ba shi bane don haka kada ka damu idan kana riko da gaskiya ko da waɗanda suka saba wa gaskiya suna da yawa ci gaba da riko da gaskiya insha Allah kai ne kake kan turba Allah ta'ala ya ce ya annabina
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بيننا
dogon magana ce ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda sun kai imani alaikum anfusakum alaikum min asma'il fi'ili wato ana riƙashe ku lazumci akan ce alayka zaida ai ilzam zaidan wato kalazimta umarni ne yake maka kalazimci kaza an ce alayka kaza to mana lazimci kaza da aka ce alaikum anfusakum ai bi mana ilzamu islaha anfusikum ku lazimci kyautatuwar kawunan kowa ya lazimci kyautata kansa ya zamanto shi ne mafi muhimmancin al'amari a kansa. Kyautata kai. Ka san babban abin da aka rasa kenan. Lazimtar kyautata kai. Kai kokarin ka kyautata kanka. Kai me aka dora a wuyanka? Me Allah ta'ala ya dora na shari'a a kanka. Kula da wannan. Shine mafifici a gare ka. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum. Ya ku wanda sun kai imani lalle ku lazimci kyautata kawunanku. Ai ihfazuha bi ta'ati li awamirillah. Malai fassara ta nan. Ku tsare kawunanku wajen yin da'a ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa tarki ma siwahu. Ku bar duk wani abin da ya wannanci biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutane su gyara gawansu. Yanzu babbar annoba da ake fama da ita a ƙasar na rashin gyaran kai. Wallahi rashin gyaran kai. Ba a gyara kai. Yanzu misali, rukun amana ya yi kaɗan a cikin al'umma. Za a ga mutum an ɗora shi amana a kayan kuɗin da bai kai ya kawo ba. Wallahi za ka iya ganin gazawarsa. Amma kuma zai iya ambaton waɗanda suke makogoron gwamnati a Abuja, ya ce ɓarayi ne, ya ce azzalumai ne, ya ce maciya amana ne. Ba kare su nake ba idan har sun ci amana. Amma shi da ya yi ƙaramacin amana me matsayinsa shi? In yi san babban zai ƙyale? Wanda ya yi babba shi ne ma wanda watakila za a fi jinjinawa ta iya yiwuwa girman abin ne ya kasa ya tunkuɗa temptation ɗin. Ana samun fahimci abin da yake ne? Ba fahimta ba. Yanzu misali, wani sai ka ga a ƙoƙarinsa da imaninsa ƙaramar cuta sai ya ƙi. Ana bujiro masa yana dannewa imaninsa yana ranjayarsa ya ƙi yin wannan zaluncin. Amma in abun ya yawaita, alal misali yanzu sai ga wani an bashi ƙaramin cin hanci sai ya ƙi karɓa. A ƙara masa ya ƙi karɓa, ce a'a. To wataƙila sai a tunkuɗo masa mai yawa, ba ga yadda 'yan siyasa aka ce suke ba. Sai su baka cin hancin naira biliyan ɗaya, biliyan dubu. Wataƙila sun san cewa ba za ka iya resistin ba. To wanda aka ba shi cin hancin biliyan dubu ya karɓa, wataƙila sai ka ga ya fi zama jarumi a kan wanda aka ba shi cin hancin miliyan ɗaya ya karɓa. Ta iya yiwuwa shi wanda ya karɓi miliyan dubu, girman abin da ya zama ba zai iya resistin ba. Ta iya yiwuwa imaninsa ba zai bashi ya karɓi cin hancin miliyan ɗaya ba. Mun fahimci abin da nake nufi yanzu. Amma wanda ya karɓi cin hancin miliyan ɗaya, to za ka iya rantsuwa cewa miliyan dubu in ta zo ba zai batta ba. Haka ne? Wato ina so na mana wani ma'auni ne. Ƙaramin zalunci idan mutum ya yi, to kar ya zagi babban azzalumi. Ta iya yiwuwa babban azzalumin in an ɗora shi a matsayinsa ba zai yi wannan ƙaramin zaluncin da shi wancan ya faɗa ba. To don haka mutum ya ɗora kansa a ma'auni, ƙaramin abu ka tsallake. To ana fatan babban ma za ka tsallake insha Allah. To a nan ne sai ka hango abinda kuma wani ya aikata. A yi ƙoƙari a kyautata kawuna. Idan aka kyautata kawuna, insha Allah ta'ala, al'amari sai ya fi nagarta, ya fi kyautata a cikin al'umma. Ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum. Ku lazimci kyautatuwarku, ku lazimci bin Allah, ku lazimci gyara kawunanku. La yadurukum man dhalla idha hadaytum. Wanda fa ya bata, ko mun yawan batattu ba zai cutar da ku ba idza tadaytu ila ku kun shirya ma akillatikum tare da karancin ku idan da ku kun shirya tare da karancin ku yawan yuyuyu ko mun yadda suke da yawa inda akan fata suke ba zai cutar da ku ba la'anna man istanada ila Allahil Aziz domin duk wanda ya dogara ga Allah mabuwayi la yatadarraru bil qilla karanci ba zai cutar da shi ba ku duba lokacin da aka zo yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ba su wuce mutum 300 ba da kadan su kuma kafirai mutum 1000 duk da lokacin da suka zo da suka ga cewa ayyar Abu Sufyan ya kubuta an samu kaman kusan mutum 300 su sun koma sun ce abin da ya fito da su karewa dukiya ne tunda dukiya ta kubuta su yanzu sun tafi sai aka bar kaman 700 da wani abu kaga wadannan suna da yawa ko kuma manzon Allah shi mai fito da niyyar yaki ko wadancan kuma sun fito da niyyar yaki kuma duk abin da annabi ya faɗa na doka ba wanda ya tsallaka annabi ya tambayi ra'ayin muhajirun suka masa mubaya'a ya tambayi ra'ayin ansar suka jaddada masa mubaya'a da aka ga farin ciki a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya murmushi saboda yadda suka jaddada mubaya'a su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen Sa'd ibn Ubada wadanda suke da doki mutum biyu ne su kuma wadancan akayin dawakan masu kafa jullun wadanda suka zo tare da Annabi ba su da makami akwai hasali wanda ba shi da komai ma hannunsa Annabi kara ya dauka da ya dauka sai ya jijjiga kana yace hun gode ke wannan sai ya zama masa takobi amma kaga duk da karancin su da yake mutane ne da suke da istiqama wadancan sai suka zamanto yuyuyu a gaban su amma lokacin da aka je yakin Uhud ba da aka je yakin Uhud sai aka samu wadanda suka saba dokar da Annabi yayi Annabi ya ce kar ku bar wannan wajen ko kun ga tsuntsaye na tsatsagar mu ku tsaya a wajen kar ku bar wajen ku amma lokacin da suka ga mu'mine suna kora sai suka ce gara mu je mu taimaka musu karinsa wadancan wasu suka ce gara mu je mu taimaka musu ibon ganima minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sai kuma al'amarin sai ya canja kaga nan wajen ba sami istiqama ba wato wannan kwatancen na kawo ne tun farko al'amari a fahimci cewa daidaito a kayan abinda Allah ta'ala ya ce da wanda manzon Allah ya ce to shi yake ba mutane daukaka da nasara tsoransu ya koma aminci karancinsu ya koma ƙarfi ya koma yawa rauninsu ya koma ƙarfi amma daga lokacin da mutane suka bauɗe daga tafarkin Allah da na manzansa to duk yawansu ya zamanto yuyuyu shi sakanan Allah ta'ala yake nusar da mu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha tadaytum ila dai har ku kun shirya kada yawan batattu ya dame ku dan ba zai cutar da ku ba ma akillatiku la'anna man istanada ila Allahil Aziz duk wanda ya dogara ga Allah mabuwayi la yatadarraru bil qilla wa la taghlibuhu quwwatun min al makhluqin wa la karfi daga cikin talikai ba zai taba ranjayarsa ba in dai Allah na tare da shi kuma Allah yana kasancewa tare da wadanda suka tsayu ne akan tafarkinsa duk da wannan aya tana yin umarni ne mutane su daidaita wajen islahin kawunansu ba kuma yana nufi cewa ka shagaltu ne da kanka kawai kada kuma kai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ba haka ayat take nufi ba wanda abinda dai zaka sanya wa muhimmanci shine kanka ina amfanin kai wa'azi wani yayi amfana da wa'azinka ya tsira kai kuma ka halaka sami istiqama kai in ka sami istiqama kuma kar ka bar wanda ka ganshi a bauɗe isar da sako zuwa wajen sa amma idan aka fahimce shi cewa wai kowa tasa ta fishe shi haka ayat take nufi a ba haka take nufi ba khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda ya ambata cikin hadisin da ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad haka nan cikin sunan Nabi Dawud wato anna Abubakar Siddiq qama fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qala wato ran Abubakar Siddiq ya miƙe cikin mutane zai jawabi yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane innakum takra'una hadhihi al-aya kuna karanta wannan aya sai ambace ta ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ya karanta wannan aya sai ya ce wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdu'iha kuma ku kuna azata ba a gurbin ta ba ma'ana kuna fassara ta ba yadda fassararta take ba yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw al-munkara wa la yughayyirunahu yushiku Allahu azza wa jalla an ya'ummahum bi'adhabin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle mutane idan suka ga mummunan aiki kuma ba su yi kokarin canja mummunan aikin nan ya koma daidai ba ba su yi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ba akwai yiwuwar Allah subhanahu wataala ya game su baki daya da azabu waɗanda suka yi da waɗanda suka ki hanawa wannan ya tabbata dangane da ashabus sabti ko suka kasu kashi uku waɗannan suka yi laifi waɗannan su kuma sai suka koma gefe kawai suka zuba musu idanu لما تعيذون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا me sai saka ma mi wa'azi ga mutanen da mun san Allah halaka su zai Allah ya hana kaza kuma suka yi mu ba mu banda baki a ciki sai dai musa'ida mu kawai su kuma wadancan suka yi wa'azi da Allah ta'ala ya kawo azabarsa sai ya hada wadanda suka yi laifi da wadanda suka koma gefe ba su yi laifi ba amma ba su hana laifi ba sai aka hada su a cikin azaba Allah ya tsayar da waɗanda kawai suka hana. Wa anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i. Waɗanda suka hana mummunan aiki ba su yi ba kuma suka hana su aka tsayar. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'a aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati'a bi lisanihi fa in lam yastati'a bi qawlihi wa dhalika adhafu al-iman. Wajibi ne ka bi waɗannan matakan kowa ala wato martabati wani zai iya hanawa da hannunsa yana da iko kai shugaba ne sai ka hana ko ba haka ba da shugaban karaman hukuma a 2000 shugaban karaman hukuma na Kachagul local government a shekara 2000 ko kaga da yake yana da iko sai ce ba na so in sake ganin gidan giya ba na so in sake ganin gidan karuwai balle karuwancin ba ni so in ga abin nan rumfar kattigi ana caca a cikin karamar hukumar Katagun ya yi ko bai yi ba tun yaushe ake wa'azi an dade ana wa'azi tun ma bai zo ba ko amma lokacin da ya zo yake da iko ya amfani da ikonsa sai ikon ya tasiri duk da yanzu akwai waɗansu shafaffu da mai ba musamman mai hizba suke a garin nan wasu shafafu da mai sun zo sun dirke a federal locals sun kafa gidajen sai da giya farau-farau ake sai da kaman ba karamar hukumar Katagun ba na sani kaman ba karamar hukumar Katagun ba mun yi wa'azi akan al'amarin mun yi huduba akan al'amarin amma ba dauki mataki ba kuma hizbar tana nan ta karamar hukumar Katagun din ba ce kome ba kamar kada mai haushi ne ba cizo mahukunta suna nan ba su kome ba masu gari suna nan sun san kuma an hana wannan tunda a to me zai saka a rufe gidan magajiya kuma a bar karuwai a can an yi hotel-hotel ana ɗiban 'ya'yan mutane kullum suna hawa mashin 3-in-1 ana tafiya da su ana zina da su a wajen
gagiya kuma an baje ta da haka sabon garin ta kafa a Kano ta zama karfan kafa in ba dauki matakin da ya dace ba da haka sabon garin za ta ana ga akwai wadan shafaffu da mai ba mu ne mutanen garin ba mu ne yan garin so da can baki ne mun fada baki ne yan umma jos baki yake ce mu su ma baki ne to kuma shikenan sai aka samu hisba ta zo ta daga headquarter a Bauchi ta zo ta dauki mataki na kama ababen da ake a wajen suka kakkama wasu mutane kuma aka daddebe giyar aka tafi da ita kuma sai suka lallaba suka je wa za su kai kara har suna da bakin da za su yi magana yaushe ma masarauta za ta shaurare su yaushe za a saurara a dalilin me za a shaurare su ana goyon bayan wannan iya shegen kenan to kaga irin wannan shine yake kawo mutane su dauki mataki a kansu irin wannan shike kawo dauki mataki duk da shekaru sun so maja amma fa har yanzu fa za a iya yin irin wannan wasa ni na san abin da nake nufi dan fada shi yake kawo mutane su dauki mataki da kansu to Allah ubangiji ya sa matakin da hizba daga Bauchi suka dauka ya zamanto dan ba da wannan shegantakar za ta kare in kuma shegantakar ba ta kare ba aka ce za a dawo da su su shafaffu ne da mai su ba sa cikin bayi law din da katagul local government ce kuma ce gazetting a lokacin da ake zannan katagun ya zai taso Muhammad sai da ake gazetting dinta an sa ta a cikin law book an yi gazetting dinta doka ce sayayyen doka kuma shikenan sai zaman to shafaffu da mai za su baje kolin sai da giya yadda suke so za su dinga diban ƴaƴan musulmi a ba a gina hotel ba dan kwana ba ana zuwa ana zinace da su wannan cin amana ne matukar shugabanni suka zuba idanu haka ya ci gaba da wanzuwa Allah ba mu yi kon kiyayewa to Abubakar Siddiq yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw al munkara wa la yughayyirunahu lalle mutane idan suka ga ana munkari ana mummunan aiki kuma ba su canja shi ya koma kyakkyawa ba yushikullahu azza wa jalla an ya'ummuhum bi azabin akwai wal Allah ta'ala ya gare su da azaba gaba daya don haka ita wannan aya tana nuna mutane su kula da kawunan su islahin kawunan su shine zamanto babban abin da za su bashi ahammiya sannan kuma bai hana su isar da nasiha zuwa ga ƴan uwansu da suka ga sun kauce sun bar tafarki ba wanda yake da iko da hannu sai ya hana falugayyirhu biyadihi sai ya hana kaga hisba ta je tayi ko fa in lam yasda in bashi da iko fa bi lisanihi sai ya wa'azi ya hana da harcensa fa in lam yasda in wa'azin ma ba zai iya yi ajiba ko kuma wata kila bashi da abun fada amma dai ya san ba kyau to fa bi kalbihi sai kyamaci abun a zuciyarsa baya tare da wannan suka yi haka wadalika abaful iman wannan shine mafi raunin imani domin me yasa aka ce shine mafi raunin imani ai laysa min wara'ihi habatu khardalin min iman kai baka hana da hannunka ba kai baka yi wa'azi dan a hana ka ce wannan abun kiyama bane kuma zuciyarka ba bata kiyama abun ba to ina imani ba shi yasa aka ce wancan din na karshen aka ce zalika adhaful iman shine mafi rauni wanda a bayansa kuma babu sauran imani wannan din shine a cikin imani shine mai rauni to dan haka wajibi ne idan aka ga mummunan aiki to ayi kokari a canja shi Allah ubangiji ya datar da mu Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ya kyautata mana al'umma Allah ya yi jagoranci a shugabannin mu su ruka fahimtan abin da yake mai kyau wanda shine zai kawo islahi a cikin al'umma a aiwatar da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum